السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. باي حقيقة، والسلام عليكم ورحمة الله. بركة مدى سادواء أولا يمتنا أصبر وانا إلى أشرين دبيو. أشرين دبيو نيكو gawatan al-muharram a wannan shekara ta 1420 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 8 ga watan 5 shekara ta 1999 don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadus salihin. Idan ba a manta ba darasin da ya gabata muna cikin babu sabari, mun karanta ayoyin da aka buɗe babin da su, da kuma hadisin farko cikin babin na Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari, da kuma hadisin na biyu, hadisin Abu Sa'id Sa'ad bin Malik ibn Sinan Al-Khudri. Yanzu kuma za mu tashi da hadisin Abu Yahya. Haka ne ku? Wa an Abi Yahya Suhayb ibn Sinan radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله خير له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خير الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. رواه مسلم. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Yahya. Wani ne Abu Yahya? Suhayb ibn Sinan, wato wanda ake masa lakabi Suhayb Rumi. Asalinsa ɗan ƙabilan Banu Namir ne. Sai Rumawa suka kawo farmaki cikin ƙabilarsu, sai aka ribance shi a matsayin bawa. Daga baya kuma sai ƙabilar Banu Kalb suka saye shi, sai suka kawo shi Makka. Sai attajirin nan cikin attajiran Makka Abdullahi ibn Zid'an ya ce shi kuma ya yantar da shi ya zama ɗa. Sai sa ake danganta shi da Rum, amma shi ba Rumi ba ne, ba Balarabe. To kuma ya musulun cikin farko-farkon musulunci shi ne musulun 30 da wani abu. Daga 30 zuwa 40 yana cikin nan, don haka yana cikin as-sabiqun al-awwalun. Suhayb ar-Rumi qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: ajaban bi amril mu'min, mamakin al'amarin mu'min. Ma'ana a'jabu ajaban, ina matuƙar mamaki, li amril mu'min, game da al'amarin mu'min. Inna amrahu kullahu khairun lahu, shi al'amarinsa gaba ɗayansa alheri ne gare shi mu'min. Domin idan an ce al'amari, ma'ana da nufin sha'aninsa, halinsa, a koyaushe cikin alkhairi yake. Domin rayuwa faifai guda biyu gare sa, faifai na jin daɗi da walwala, da faifai kuma wanda ke kishiyarsa na rashin jin daɗi na rashin karfi. To duk a cikin waɗannan halaye guda biyu, mummuni yana cikin alkhairi. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min, ba wanda yake cin haka, ba wanda yake dacewa da wannan a duniya ce nan. In asabatku sarra shakara fa kana khairallah, yayin da abu mai faranta rai ya same shi, shakara sun yi godiya ga Allah. Ya samu riba a kasuwanci, ya samu mukami, ya samu dukiya, ya samu ilimi, ya samu sarauta, ya samu duk abin da ya samu daga cikin dangin ni'ima daga Ubangiji, to baya jin cewa saninsa ce, saninsa ne, iyawarsa ce, kwarewarsa ce, a'a, yana da masanin wannan abu ne daga Allah. Wannan itikadi da yake da shi mai kyau, sai ya jagorance shi zuwa ga yiwa Allah godiya. Godiya ga Allah kuma ta ɓangarori guda uku: ya gode a zuci, zuciyarsa ta labarta masa cewa abin nan fa ni'imar gurin Ubangiji. Amma bikum min ni'imatin fa min Allah, duk abin da ya shafi ku na ni'ima daga Allah ne, ba gado ake yi, ba kwarewa ba ce. Za a ga mutum yana fama da talauci, in ka je da ya ba kansa kuma ga wutattun mai kuɗi,
kuma za ka samu wani dawar tattalin mai aiki
kuma in ka duba kil tarihin gidansu ba wanda ya kace kuɗi da sun ka fara a kiyar da babban gari za ga wani bai san arabiya ba bai san boko ba amma yana da masu ɗin kuɗi a banki wanda baya yin kirgawa shi kanshi in je banki zai fito da su ko su gina gaba zai ba sai dai dangwala ɗan yatsa amma ga wani profesa ne da ƙasar suka bai da ko ba ko kwabo sai ba da bara ba ke bawa ya bane ba abu ne daga Allah to bawa ban bane duk abin da ya samu sai ɗauka daga Allah to sai ya godiya ga Allah duk da yake labarta masa na farko kenan na biyu bakin su yana cewa alhamdulillah na biyu kenan na uku sai ya amfani da dukiyar nan hanyar da ta dace ya yalwata wa iyalan gidansa dan annabi ya ce ibda bi nafsika thumma bi man ta'ud ya yalwata wa danginsa makusanta ya yalwata wa mahaifansa ya yalwata wa makautansa ya yalwata wa yaran da ke kai kawo wajen yi masa hidima cikin gida da dukkan wanda Allah ya sa ya samu to kaga
wannan kenan sannan kuma wani abu da ya
tasu mutum ne ko
masallaci ya yi bukatar ginawa ana bukatar mace da rijiya a wuri ana wahalar ruwa unguwar talakawa
ana wahalar ruwa ba
ya je haɗa rijiya don ya samu
lada a kan yuka ne ana fama da wahalar ruwa ya haɗa rijiya don mutane su samu ruwa su sha su yi sallah su yi ibadojin su ci su sha su gode wa Allah su yi zikiri su yi salati ga annabi duk ya yi wannan wannan kaga cikakkiyar godiya ke amma a baka dukiya sai ka makale hannunka kai ba za ka bayar ba wani ko shi ma ba zai ci ba manzon Allah ko ya ce idan Allah ya yi ni'ima ga bawa yana son ya ga alamun ni'imar a jikin bawa alamun ni'imar a rigarsa alamun ni'imar a abincinsa alamun ni'imar a dukkan abin da yake gwargwadon hali ba tare da almubazziranci ba an gane ku sannan kuma ya taimaka wanda zai iya taimaka to wannan ya yi wa Allah godiya in asabatu sarra'u shakara idan abu mai faranta rai ya same shi sai ya godiya ga Allah fa kana khairan ma sai hakan ya zame masa alkhairi dan Allah sai ya kara masa dan Allah sai wanda in zakarkum la azidannakum in bi harko gobe su zamu kara mu wa in asabatu darra in abin da ke bakanta rai ya same shi to ta ko talauci ko makamancin sa sabara sai ya hakuri kuma ya mai da al'amarin sa zuwa ga Ubangiji fa kana khairan ma sakamakon hakurin nan kuma sai Ubangiji ta Allah ya bashi nada to ba wanda yake dacewa ga wannan ilimin to dan Allah ko
wani ɗaya daga cikin mai
ko da yana ajin farko ko yana ajin
in ba zai asabar da sarra in ma zai asabar da sarra in ma tusibu da sarra
yawman wa tusibu da sarra yawman asar ko yana da ɗaya daga cikin wannan ne to sai ka wani kanka cikin wannan hadisi yaya kake idan kudin cikin ya zo yaya kake idan damuwa ta same ka in ka zo kana kamar yadda wannan hadisi ya ce
ko da fatan tiftin tiftin ne su je ɗari ne kai ɗari ba su ɗari ba ko saba'in ne ko tamanin ne sai ka godiya ga Allah sai ka ƙara himma ka sake zuwa gidan
ko menene ya kubuce maka a duniyan nan kada kubuce wasa ka sa ka fita daga hayyacinka ka kaɗu ka buka lalata ko alama ka mai da al'amari zuwa ga Ubangiji ka roƙe sai ya ba ka haka duk irin yadda Allah ya baka dukiya kada wannan ta sa giyar kuɗi ta ɗauke ka ka rikice ka yi wa Allah tun da ba sallah guda da yake cikin zuri ba su zumunci ba su nin ya kamata ba gidan mutane ba ganin mutunci kowa ba wanda kanka ke da gashi sai wanda yake dangantaka kai wajen kuɗi to idan kai wannan ko baka wa Allah ba to ake ko da wani lokaci mutum ya auna kansa akan wannan hadisi Allah ya samu dace wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito shi وعن أنس رضي الله عنه قال لما سكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتا أجاب ربا دعا يا أبتا من جنة الفردوس مأوى يا أبتا إلى جبريل ننعى فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحتوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب رواه البخاري أنكرون حديث لك أنس ابن مالك الله تكاره داء قريب yace lamma taqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yayin da jikin annabi ya nauyaya sakamakon cutar ajal shine sakula jikin su yayi nauyi wato fi maradihi alladhi mata fihi a cikin cutar da ya mutu ciki yayin da jikin sa yana waya ya ada ya ta gashahul karb sai kawai bakin ciki yana ta lallabe annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci bayan lokaci shine ta gashahul karb damuwa tana zake masa lokaci bayan lokaci saboda dadi saboda jin zafin cuta da yake fama da ita wannan ke nuna har bayan Allah salihai Allah na iya jarraba su da rarrabe da zurgi na cuta kar ka ɗauka cewa don wani ya mutu kamar yana barci ba tare da ya ji ɗanɗanon ciwo ba alama ce ta Allah ya yi masa rahama kar ka ɗauka don wani ya mutu yana haure-haure da kyar aka zare ransa alama ce ta ya taɓe duk ba a nan ma'aunin yake zane da kyau ba a nan ma'aunin yake zai iya mutuwa kamar yana barci amma kuma kafiri ne zai iya mutuwa da wahala da haure-haure amma kuma mummuni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa gashi ya zo mutuwa amma ya taka shahul karbu indi ɗaya daga cikin kadimansa shi ne Anas bin Malik shekara goma ya san shi gida cikin annabi cikin gidansa yake ja a mai taka shahul karbu sai ga damuwa tana lallace a wani hadisin har yana cewa inna lil maut la sakarat lalle mutuwa tana da magagi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna damuwa kan radadin cuta da yake ciki ka duba ku saboda radadin cuta aka kawo shi yi ayi kiran sallah ya kasa fitowa da kai ke zo yawa mutane zuwa yace Abubakar zai yawa mutane sallah Abubakar ya fara sallah annabi ji dama ya taho dan yewa mutane limanci Abubakar ya ja baya ya bashi waje annabi bai zo bai samu daman yin sallah nan a tsaye ba a zaune yin ta duk wannan ba da zai cuta ba ne ba duk jin zafi ne na cuta to amma su bayan Allah na gari idan Allah ya ɗora musu wannan cutar wala Allah lokacin mutuwa ko ba lokacin mutuwa ba yana ɗora musu hakan ne ba wai dan baya san su ba sai dan ya ƙara rufin ladansu lada kan lada dan abun na damun su kuma suna ƙara haƙuri to shi kuma haƙuri ga sakamakon sa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab inna allaha ma'as sabirin wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun abun na ƙara damun su suna ƙara haƙuri sai kuma ladan su na ƙara hawa sama daidai lokacin da su bar duniya dan haka ba wai Allah ba ya san su bane ba ina ga ban fahimta da kyau kafiri kuma da za ga ya mutu kamar yana barci a wani lokaci ba wai ya ci bulus bane ba ubangiji ta ala ya kyale shi liyabru awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yuridunahum bi ghairi ilm ala sa'a ma yadur ubangiji ce domin a cika musu mudu ne na sakon su gobe kiyama shi yasa sai a kyale shi ta jin dadi jikin sa na kyalli yana komai yayi shekara baya ciwon kai baya garin su ba a dauke ta ba a dauke ruwa to dan saboda a kama shi cikakken laifi gobe kiyama da ya dan sha wahala kar a rarrage da tun daga nan gurin gara a bashi cikakkiya in liyamil mu'awzarahum kamilatan yawmal qiyamah dan su karbi wato laifin su sakamakon su zulubin su a cike ba tare da komai ya rubuta lanan da cikin ina fatan kun fahimta fa qalat fatimah sai fatima ta fada tace wa karba abata tana cewa ya damuwar mahaifina fa kana laha sai annabi yake ta sai ce da ita laisa ala abiki karbun ba'd al-yawm wallahi daga yau babu sauran damuwa a kan mahaifin fa faru ta tsare daga yau kike ma'ana annabi ya dauke wa kansa cewa da mai da sanin abinda Allah ya tsara da masa na gobe kiyama zogi da radadi da yake ji na zazzabi ko wani sa duk wannan yana hango abinda Allah ya masa sanin din lahira yana ganin ba abin damuwa bane ba tana wa karba abata a kawo wa mahaifina agaji yana cikin damuwa annabi kuma na ce masa laisa ala abiki karbu ba a yau daga yau sai yau babu sauran damuwa ga mahaifinki har kuma abadan abiji ne kenan falamma mata Anas bin Malik yace yayin da annabi ya mutu yayin da annabi ya rasu kaga abin da wadansu ba su so a ce wata ce annabi ya rasu sai da ce annabi ya faku to dan girman Allah ne bambancin tsakanin ya mutu da ya faku da ya rasu ma'ana dai babu an fahimta ku sun suna ganin kamar ba za a ce annabi ya rasu wanda kuma nasul qur'ani ya tabbatar nasul hadisi ya tabbatar to ko me za ka ji kunyar faɗa Allah ya faɗa tun ka tun ma annabin na da rai kafirai ke yatsa jiki sun ya mutu sai Allah ya ce alaihi sai sai sun mutu sun kuma wa majalla li bashirin min qablikal khulda afa in min tafawwal khalidu ai kafin ka ba taɓa sun yawon dan adam dama ya dawo ba to dan ga mutu sun zo rayu sun zo yanzu za su dawo ba za su dawo ba innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun kai za ka mutu kuma za su mutu kowa ma zai mutu ranar tashin kiyama za su yi hukuma gaban Ubangiji sai kuma Allah ya yanke hukunci a tsakanin su falamma ma qala yayin da annabi ya tuka sai Fatima ta ce ya abata ajaba rabbad da'a sai kai san mahaifina ya ansawa Ubangijin da ya kira shi ya abata min jannatul firdausi ma'awa wa ya mahaifina makomarsa tana cikin aljannatul firdausi ya abata ila jibril an'a kana to ya mahaifina farkon wanda za mu fara baiwa labarin mutum su shine mala'ika jibril farkon wanda za mu fara masa ta'ziya shine mala'ika jibril ila jibril an'a jibril za mu fara zuwa mai wata ta'ziya ko jibril za a fara labartawa labarin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam falamma dukila yayin da aka ji aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi kalan fatima radiyallahu anha sai Fatima ta faɗa Allah su kare ta a gare ta tace ya Anas ya kai Anas dan Malik atafat anfusukum yanzu ka san ku sun muku dadi rayukan ku sun yi muku dadi an tahtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam turab ku da kanku ku rubuta tunda kasa ku rubuta annabi da ita dadi kuka ji lokacin da kuka yi haka ma'ana tana tunatar da su ku ne kuka fi kowa kaunar annabi a duniya kuka kafa kowa kaskantar da kai a duniya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da haka gashi ya mutu kuma da kan ku kusa cikin kabari kuka dauki kasa kuna sawa lokacin da kuka dauki kasa kuna sawa dadi kuke ji ne sanadin takaitin rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tsamma da yayi shiru bai taimaka komai ba yo ai shiru ma an sace ma'ana ba dadi kuke ji ba amma ba bai ta zami ya san dan tafi sai an binne ya sunan da cewa idan mutum ya rasu sai an binne shi to dan haka mu ba ma san mu binne shi shi kuma ya yi ba ku ba abin da muke so ne kuma ba abin da yake so da haka sai shi ya lita baya son ya ce masa ai binne shi aka yi dan ya ce dan kar ya kara kare mata zuciya sai shi ko ya lita asabat anfusukum an tahtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam turab wannan hadisi yana cikin hadisan da suke nuna hakuri inda yake nuna hakuri din yayin da annabi ke cikin damuwa da Fatima take cewa wato wa karba abata annabi saboda juriya da hakuri sai me yake kuka me yake damuwa me yasa Allah ya biki karbin bazan yau ai kamar da yake farin ciki wannan shine damuwa ta karshe da zai gaba da ita daga wannan ba shi ba damuwa kuma bayan yau sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito to akwai abin da za a iya dauka daga cikin abin da ya kamata mu faɗa cikin hadisin na hukunci da ya ce falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'a ya abata min jannatil firdausi ma'wa ya abata ila jibril an'a waɗannan kalmomin sai amfani da su tana cewa ya kai don mahaifina ya ansa kiran ubangijin da ya riga ya kira shi ya kai son mahaifina makomarsa suna cikin jannatul firdaus ya kai son mahaifina zuwa ga jibril za mu kai labarin mutuwarsa ko jibril za mu je mu yi wata ta'ziya dangane da mutuwarsa cikin waɗannan al'amura da ta faɗa akwai abin da ya kamata mu yi tambaya farko cewa min jannatul firdaus ma'awa makomar annabi suna cikin jannatul firdaus haka Fatima ta faɗa tare da cewa hadisi ya tabbata cikin muslim annabi ya ce idan kun ji mai kiran sallah na kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa sai wajen hayya ala sala da ai hayya ala sala za ku ce la haula wala quwwata illa billah da ya je ƙarshe ya ce la ilaha illallah kuma ku ce la ilaha illallah sai ce summa sallu alayya sannan abu na gaba sai ku yi mun salati fa inna man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha ashara duk wanda ya yi salati da Allah zai masa goma yace summa sallu li alwasila bayan kun gama salati sai ku kawo allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمد من الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وأتاه ذاك فتولنا فيني كروقة مثل وسيلة sai ce ita wasila din nan ko manzilatun fil janna la tambaji illa li abdi min ibadillah wa arju an akuna ana huwa wani mutsayi ne cikin aljanna da baya dacewa ga kowa sai ga wani bawa ɗaya cikin bayin Allah ina fatan in zama ni ne to kaga matsayin makomar annabi shine ina ne gidansa wasila to wasila din nan kuma ya zo cikin wani hadisi shi gidan nan na wasila zauna haka gidan nan na wasila wato shi ne mafi kololuwar gida a cikin aljanna sannan kuma shi ne tsakiyar gida a cikin aljanna kun gane da kyau mafi kololuwar gida sannan kuma tsakiyar gida ma'ana shi ne benin ƙarshe na sama kenan firdausi suna karkashinsa to menene ma'anarsa na cewa jannatul firdausi ita ce makomarsa gashi kuma hadisi ya tabbata daga bakin annabi gidansa ko kuma masa shine wasila shi da dukkan matansa gida ne da aka sanar da dan mutum daya daga cikin sai matansa sauran duk kowa na kasar nan wurin kun fahimta da kyau to dan warware wannan matsala sai malamai suke cewa ta ce firdausi ce ko masa saboda ita firdausi ita ce bene na ƙarshe wanda daga cikin za a hau a je wasila ma'ana sai ya fita cikin firdausi ya wuce ya shiga ina wasila idan da za ta faɗi wasila ba kowa ne ya san wasila ba amma akan ce mutum yana wuri kaza yanzu wanda yake zaune a Dogana idan za ka zo daga wajensa daga Maiduguri ko daga Sokoto suka ce zan je Kano amma a cikin Kano yake a Dogana yake yan Dogana sai ku yaƙuri ba a cikin Kano ku tafi ku to kaga za ka faɗi ne amma ka ce masa Kano saboda yana da me yana makwabtaka da Kano matuƙar ƙwarai da gaske da haka ta jingina shi zuwa ga Dinsin Firdausi saboda me saboda yana da makwabtaka da wurin amma hakikanin wurin annabi shine mai wasila kuma kenan abu na biyu faɗin ku dangane da wannan kalmomi ya abata a jaba rabban da'a ya abata min jannatin firdausi ma'awa ya abata ila jibrila nan'a wato zai yi kama da anniyaha niya'a kuka tare da gabriya irin annabi ya hana wannan kuma har yace ana yi wa mamaci azaba cikin kabarinsa kamakon kukan da mutane ke masa annabi ya hana wannan ko Fatima ta zo ta yi wannan kun shine malamai suke cewa ai ita Fatima ba wai kuka ne sai ba wai kuka ne sai ba dangane da irin kukan da mutane ke irin kukan da annabi ya hana kuka da ake yi wanda ake kirdige sunan ko alkhairin mamaci ya kai sanmu wani mai mana kaza mai mana kaza mai ke da maskilai mai kai mutane yake majini shekara mai biya mana umara ya tafi sai a fashe da kuka wani mai ba mu buhun shinkafa buhun alkama duk shekara ko duk wata ko duk kaza mai ba mu geran kunu da azumi ya tafi sai a fashe da kuka to irin wannan shi ne shari'a ta hana irin kukan da za ka rinka yi kana kididdige alkhairin mace ko da mamaci kai ko da mace ce ya ga mijinta bai halarta amma kai kuka na zubar da hawaye wannan babu ne amma kuka wanda zaka rinka kirdige ayyukan alkhairin ka to wannan akwai ne to idan kuka lura a nan gurin Fatima ba wai kirdige ayyukan alkhairin annabi sai ba abinda ta rinka faɗa labari ne dangane da abin da ya faru ma'ana kamar tana baiwa kanta tana yi wa kanta wa'azi tana yi wa sauran dangi wa'azi ku daina damuwa da annabi ko ya tafi ya ansa kiran ubangiji ne idan Allah ya kira ki kuma dole ki ba zai tsaya ya ku bukatan ku bai kiyaye ki ubangiji an gane ko kuma tana dauke musu kewa idan ya rabu da mu daga nan wurin ai ya rabu da wahala ne ta duniya dan zai je su zo su ce maka masa kuma tana dauke cewa ai farkon wanda zai fara jinta kai tirar su wasa cinewa mala'ika jibril shi kuma ta ma ji aka wa labari ba mu ba duk tana yin haka dan ta bai wa dangi hakuri ne da wa'azi cikin ruwan sanyi da haka baya cikin irin kuka wanda shari'ar musulunci ta me kike so to kana nufin ya abata min jannatul firdausi ma wahu ko man jannatul firdausi ba wahu eh to akwai wasalin da yake min jannatul firdausi a watar waya akwai riwaya man jannatul firdausi kuma ko wanda ka faɗa larabci yayi sai dai wannan riwaya ta tabbata da shi man jannatul firdausi ma wa idan an faɗa haka sai ma'anar sa ta zanto wanda aljannatul firdausi ce makomarsa idan kuma kace min jannatul firdausi ma wa wanda wato me wato makomasa tana daga cikin su nake ina ba ta amfani da su da kyau sai komai yasa kake kitaro. Wani abi Zaid bin Usama bin Zaid, idan riwaya idan muka samu mukan zamu dukkan al-Tafi irin wannan ko Riyadus Salihin ko Bulughul Maram ko dukkan wani al-Tafi wanda ba su ne asalin marwayata ba, tunowa suka yi cikin Bukhari ko Muslim, kuma an buga littafin su adadin da dama a matsaba daban-daban, to akan samu canjin masabi ko canjin harafi. Inda ya kamata a sa ta, sai a sa mai ya. Inda ya kamata a sa ya, a sa ta. Kuma canjin masabi wani lokacin wani fasaha a sa kasa, wani lokacin wajen fasaha a sa kaza, wani lokacin a yi kaza a yi kaza. To waɗannan al'amura gaba ɗayansu makomarsu shi ne idan mutum ya karanta Riyadus Salihin ne ya ga ya rikice masa a wannan dabarar an ce kaza, a wannan dabarar an ce kaza, a ina ya tilo ba cikin Bukhari ba, sai ka je Bukhari ka koma ka ga hadisi. A ina ya tilo ba cikin Muslim ba, sai ka je ka buɗe Muslim ka je ka ga hadisi, har ka tabbatar wani zafi aka yi masa sauran. Ina ba ta an fahimta, akwai babi a cikin ilimin hadisi da suke kula da wannan bangare na zafi, babbar asma ko kuma shi kanshi nafsin hadisi din wajen wasulansa ko wajen tugunya ko tugunta ko tugunnun. Saboda akan samu canjuwar ma'ana idan ya daga ta ko daga ta zuwa ya. To wani lokacin ka iya samun ruwaya biyu duk ta zo da wannan, wani lokacin kuma ɗaya ce ta zo da ruwaya amma mai kuskure ne wajen ruwayan hadisi bil ma'ana bai haddace shi sai ba sai san da ya daga. To duk wannan akwai malamai da suka yi rubuce-rubuce kan wannan fannin da ake ganewa, a gane menene abin da lallai ta asirin riwaya, menene abin da ke kuma ba ruwaya ce ta zo da shi ba, ila ko wajen taba akan kuskure, ila wajen marwaita wani kuskuren farta wannan hadisi ba daidai ba, duk suna da ma'aunai da suke ganewa. Wan abi Zaid bin Usama bin Zaid bin Harith mawla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, an karbo hadisi daga Abu Zaid. Abu Zaid shine Usama ibn Zaid ibn Harith mawla Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake maula ne ga manzon Allah. Wane ne maula din? Shi Zaid ibn Haritha din, domin asalin Zaid ibn Haritha bawa ne aka kawo shi cikin garin Makka, aka saye shi ko a Khadija ko ta saye shi ko aka bata kyautar sa, daga ƙarshe ita kuma ta bayar da shi kyautar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tun lokacin jahiliya, tun kafin a turo annabi a matsayin annabi, annabi kuma saboda karamci irin na ya ɗauki Zaid bin Haritha ya je tela a masallacin Ka'aba cewa daga yau ya huta da Larabawa, ina ba ku labarin Zaid bin Haritha na ɗan tafi na mayar da shi ɗana, daga yau sunan shi Zaid bin Muhammad, a rufuhu wa yarufu, zan ci gadon shi ma zai ci gadon ku. A jahiliya ya halatta a yi wannan, tabanni shine mayar da ɗan wani ɗanka, in ya amince ka amince, tela kawai za ka yi kasuwar shi kenan, sai mutane kowa ya sanya hannu. An yi ta ɗanka ne da gauta a ce masa wani ɗanwani, to da musulunci ya zo sai rusa wannan cewa tabanni dai babu cikin musulunci, ba yadda za a yi kamar da ɗanwani ya zama ɗanka ba shi ne ɗan naka ɗin ba, sai dai zama ɗan uwanka cikin musulunci, amma ba za ba zai danganta zuwa gare ka ba. Ina ba da gubayi da to manzo Allah ya riga ya yi tabanni da shi lokacin da aka zo annabi a matsayin annabi, cikin irin abubuwan da Qur'ani ya sauke na rushewa na al'adun mutanen jahiliya akwai ka'idar tabanni. Da haka sai aka ce da gaudin Zaid ba ɗanka ba ne ba, babban ma abinda zai nuna duniya ba ɗanka ba ne ba, yanzu ga mace suna yana tare da ita, matsala za ta faru su rabu da yan nan matar, kai kuma a yi maka umarni ka zo ka aure ta, kuma Allah da kanshi zai ɗaura auren, ba wani jakada. In ko da ɗanka ne na cikinka sai ya zanto ya auri mace ya tuke ta ko ka mutu ka bar ta, ya halatta ya aure ta? To amma dan Allah ya nuna lalle wannan dan bai zama ɗa na gaske ba, al'ada ta cikin jahiliya ya kamata a ruɗe ta, sai Allah maɗaukakin sarki ya kaddara auren Zaid bin Haritha da Zainab bint Sa'd, zama ya kidaɗi. Bayan Zaid ya zauna da ita ya tare da ita ya san ta a matsayin kyamace, kar ma ka ɗauka ba bai taɓa kusanta ta ba, zama ya kidaɗi. Sai aka raba su, sai aure ya rabu. Lokacin da aure ya rabu, sai Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wa annabi ya aure ta. Annabi kuma na damuwa, baya san abinda Larabawa za su ce kaza su ce kaza su ce kaza, kar a hana mutane bin addininsa. Allah kuma ya ce lallai sai ya aure ta, shi da kansa ma ɗaura auren. Shine wa in taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsik ma Allahu yubdi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ابيائهم اذا قضى منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. kenan annabi ya aure ta daga baya to kaga irin bawa da ka saye shi ko aka baka shi ka yanta shi to sai a ce miki maula idan kai sunanka Zaidu kana da bawa ka yanta shi to wannan bawan sai a rinka cewa maula Zaid mana ba wanda da bawan wani ne amma ya yanta shi to shi ne nan wurin da yace an karbo hadisi daga Abu Zaid wani ne Abu Zaid shine Usama ibn Zaid shi kuma Zaid din nan ibn Haritha to shi Zaid ibn Haritha din shine maula rasulullahi ina fata ku koyi da kyau. wadansu kuma suka ce a'a shi kansa Usama tunda ɗane na Zaid kuma annabi ya yanta babansa shine Zaid din a sanadiyan samun yancin Zaid ne ai aka haifi Usama a matsayin ɗa mai yanci da babansa ya ci gaba da kasancewa bawa aka haifo shi ma zai zama bawa to sai aka yantar da babansa babansa ya zama da dan haka yanzu da haka zai shi mene ne dani a ce kenan yantarwar da annabi yayi ba ta tsaya akan Zaid din kadai ba ta na su har yanzu ga wa dan sa shine Usama dan haka ya halatta a ce da Zaidu maula rasulullah kamar da ya halatta kuma a ce da shi kansa Usama maula rasulullah وذلك ما فتحك وعن أبي زيد القسامة بن زيد بن هارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه في قسامة حين حبه أبن كون النبي وابن حبه كما أبن كون معنى النبي كون قسامة ابن هارثة وإن ابن زيد كي كما تنين كون زيد كم بابانك kowana da matsayi a wurinsu a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato abun mamaki lokacin da zai yake matsayin bawa a wurin annabi bawa ne fa amma irin karamcin da annabi ya rinka yi masa karam irin wanda dama baya wani dan ma baya samu wannan aurin mahaifinsa gata da ya samu daga wurin annabi to zai da an kawo masa ne aka zo aka sayar da shi karfi da yaji har ya fado hannun annabi annabi ya yanta shi to mahaifinsa yana ta neman shi ba dare ba rana ya haula kuma yace ba ya ɗauki guduri ya haula kuma yace ba ni ba komawa garin mu sai da zai da ko kuma neman mutuwa ta samina ba kai to ala zaidin wa lam adri ma fa'al a hayyu ayuja am ata dunul ajr to da kirihi shamsu inda kunuha wa ta'ridu bi tirafu idza garbuha afal fa adrubu nafsa al'inti fil ardi dhabiban fala as'ama tatawafa aw tas'ama tibit ko dai wala abu ayati aw ta'ti alayya baniyati fa kullu mri'in mayyit wa in kunna fi ajr ko wala umma ka haka ki ka cikin wannan har yazo in samu labarin zai da umma in samu labarin idan yana wal umma da Allah sallallahu alaihi wasallam do aka bashi labarin mai faru yace to zan je tun da dana ne kuma yanzu yana bauta karkashin wani zan je in fanke shi da kuɗi ko na wani ko nawa aka samu bayar da izini sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin cewa shi ne baban zai kuma ga yadda aka yi zai biyar rabu da hannunsa kuma ga shekarun da yana neman sa ko tsawon mako yanzu kuma ya je yana wurinsa da haka yana son a sa masa kuɗi ko nawa ne ya bayar ya fanci ɗansa ya tafi da shi sai annabi ya ce in faɗa maka abin da ya sanna alkhairi sai ce ya faɗa mu yace to ga zai da ka gani zo mu je da kirawo zai idan zai ya yadda zai bi ka a matsayin ka na mahaifinsa ku tafi ya amince da haka a zuciyarsa hakan ya yi masa daɗi kama dan ka tafi bana bukatan ko kwabo idan kuma zai da ya zaɓe ne yake ni zai zauna da ni to babu ku yadda za a yi in koro wanda yake zai zauna da ni haka kirawo zai ga baban da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kike so zaidu zai je nuna manzon Allah to ni karam kun to wannan ne manzon Allah sai to ni ko tunda ka nuna da ga wuka kai babawa ba dai ba daga yau na ɗan da ka zama da kuma sunan ka Zaid ibn Muhammad har yanzu lokacin da aka zo aka ruce wannan kaida ta kai duka da karanci kenan ko da bawa da ka saya da hannunka ballantana yaron gida ballantana aboki ballantana dan uwa ballantana kaza haka ake bukata kyakkyawar mu'amala tsakaninka da kowane mutane an gane ku to shi ne suka ce masa hiddihi wa ibn hiddihi radiyallahu anhu kala shi Usama ibn Zaid ya ce arsalat bintu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daya daga cikin yayan annabi ta aika zuwa ga annabi tana ba shi labarin cewa innabni qad ihtubira tace dana qad ihtubira wato yana dab da mutuwa ya zo lokacin da ake kira waqtul ihtibar shine lokacin da dan ke dab da mutuwa fa ajidna dan haka ka halarto mu ko fa adna ka halarto mu ka zo wurin mu me ke faruwa ka zo ka duba ka gani fa arsala yuqriku salama sai annabi ya aika wurinta da sallama cewa ku je ku ce ina gaishe ta kuje kuce kuma ina mata yaya mai jiki wa yaqulu kuma yana cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib ita ai ba tana ji ba dan ta bayar da lafiya yana dab da mutuwa a aiko a ce annabi ji to idan na je me zan yi ai ba tana ji ba ko na je ko ban je ba ga abin da ya kamata in fada in ba na je kai na haka zan fada in ma ban je ba ga sako ku fada mata kuje da ita inna lillahi ma akhadha duk abin da Allah ya karba naki wa lahu ma ata duk abin da Allah ya bayar naki wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma ko wani irin abu a wurin Allah yana da lokaci kayyadadde fal tasbir da haka ta yi hakuri wal tahtasib da haka ta nemi lada wajen ubangiji ma'ana ta yi hakuri kan jarrabarta da Allah zai idan ya karɓi ɗanta ta nemi lada wurin ubangiji sakamakon yin hakuri dai idan ta yi hakuri sai Allah ya ba ta amma maganar kuka maganar raki dan kin rasa da dan kin rasa dukkan wani abin kauna wannan ba naki bane ba a matsayin ki na musulma wannan ba naka bane a matsayin ki na musulmi tabbas zuciya za ta karaya kuma za ta damu amma abinda ake so ka jure dan ka samu lada wurin ubangiji fa arsalat ilay sai ta sake aikowa zuwa wurin annabi tuqsimu alayhi la yatiyannaha tana mai rantsuwa da Allah cewa wallahi sai ka zo wallahi sai annabi ya zo ba zan iya hakura ba kusan da tayi rantsuwa annabi zai kyale ta ne kafara ta kama ta ba haka halayyar sa bai sallallahu alaihi wasallam ana san in dan uwanka musulmi ni baka ba shi rantsuwa to kai kokarin ka bar rantsar da shi kar ka sa kafara ka kai sai bayan abin da yayi baya da gaskiya amma matukar abin da yana da gaskiya kuma zaka iya taimaka masa akai ya rantsa ce kai wallahi ina jin wani zai bani kaza sai ka bashi dan kare kafara bai idan maka bashi mai zai kafara to sai ka barantar da cikin ka yi masa kashi ne ka cikin zuwa ka tsari yanzu mutane suka samu wannan gara ba tsara wani zai zo da kofar gidan ke buga ma kofa ya ce wallahi ba zan tafi ba sai ka bani ka wato wani abin mamaki a kowane malamin da yake karantar da mu a Madina kullum ina tuna wannan ina mamaki ya zuwa yanzu baya da mota hawa dan yana da labarin su na wata ɗaya da wuce ya yi PhD din shekara goma da suka wuce baya kuma kun san dai mai PhD a ƙasa irin Saudiya yana karantarwa a university albashin sa ba ƙarami bane ba yana da yawan gani dan ɗalibin ma na iya sayan mota cikin alamun su inda ake baka real 4,500 sai ka samu mota kai ta hawa kai ta yawa to ballantana wanda ke malami wanda zai ɗauki real 10,015 wani real 20,000 idan hada da alamun su sun da komai 20,000 ka haka to 25 na naira kafin ka gama lissafi kaga a lokacin da yana da halin da ya sayi mota kenan ko to da ya sayi mota ko sai a zuwa ce ka wallahi akan kalla mota na ina ta a wata sai ce na ba ka ba ruwan sa da ya sake sayan mota ko sai wani zai wallahi malam ina san mota da Allah ka bani ita wannan na baka wallahi har yanzu bai da mota haka yake yau sai dai duk inda zaki dalibin su kake ji ya buga waya a zuwa kai amma bai da mota shi yake babu yanda za ka ce baka abu kaza dan Allah ya hana kai shi ba zai iya ba alhamdulillah ke kare mu nan jira ko ko wannan karbin imani ne wanda kowa da shi kam amma dukan kace a kaza ma ya hasso miliyan nawa sai me kai ne ba ka dani ka tafi amma dai ba ka samu komai ba ka fito lokacin da sai rantsuwa cewa lalle sai annabi ya zo ka kama wa ma'ahu Sa'ad ibn Ubada sai annabi ya tashi ya tafi tare da shi akwai Sa'ad ibn Ubada ɗaya daga cikin shugaban mutanen Madina wa Mu'adh ibn Jabal da Mu'adh ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'ab da Ubay ibn Ka'ab wa Zayd ibn Thabit da Zayd ibn Thabit kan gamma haddata Qur'ani lokacin manzon Allah ke wa rijalun radiyallahu anhum yake da waɗansu mazaje wato wanda ba sai ya faɗa maka sunansu ba duk da cikin sahabbai Allah ya kare dagare su yayin da annabi ya ce farufiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam as-sabi sai aka miƙowa annabi ya dan an tago shi aka zuwa wurin annabi fa aqadahu fi hijri sai annabi ya zauna dashi akan cinyarsa yana duba yaron haka wa nafsuhu taqaqa'u a daidai lokacin zuciyarsa tana karkadawa tana mutarketa yana dab da mutuwa kenan kamar zai mutu a lokacin فصابت عيناه في إذا من الله سكت بدا حوالي تقول توسعي فقال سعد سعد ابن عبادة يا رسول الله ما هذا يا من الله ميلني ونن كما يذكر كما كان هواي كما كان تامن كنت تقول فقال سي من الله هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عبادي وان الرحمة سيد الله كي سوا تلك تنباين كمان الله سيدنا نتكين هل انت قانتا يكدامو هل هواي فكتا wallan tanamar lafiya yaro karami wanda baya iya magana da baki ai lalle wannan makwarar abin da sai in kai kuka dan irin wannan alama ce ta cewa lalle kana da rahama amma kai ka fi wazo sai ka ba tare da kuka wannan nuna baka da rahama ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam nan take zubar da hawa ya karaya sai ke cewa har kai maka mai haka yace rahama ce Allah ke sawa cikin zukatan bayinsa wa bi riwayatin a wata riwaya fi qulubi man sha'a min ibadi rahama ce Allah ke sawa a zukatan wanda yaso cikin bayinsa wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ruhama ku sani kadai Allah na jin kan masu jin kai ne cikin bayinsa duk wanda ba mai jin kai ba to kare sa ran Allah zai ji kansa duk wanda ba da tausayi kare sa ran Allah zai tausaya masa ka dafa ina rayuwar da yake Allah na kaunar masu jin kai kuma yana jin kan masu jin kai ma'ana in kana so Allah ya tausasa maka sai ka zanto mai tausayi in kana so Allah ya rahamce ka sai ka zanto mai rahama ga bayin Allah in kina so Allah ya jikanke miki rahama sai ka zanto mai jinkan waɗansu mai share hawayen waɗansu komin kankantar alkhairin da zaka yi kankare da shi dan gaske ce innama yarhamullahu min ibadihi arhama waɗanda kawai Allah ke jinkai cikin bayansa su ne su ma masu jinkan ne wannan kaga alamar ce ta rahama sannan a wani hadisin annabi ya nuna wato abin nan yara kanana yi musu mu'amala mai kyau da jansu a duka shi ma alama ce ta rahama wani balaraban kauye ne yazo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci wani yaro shi yanzu kuma har ka kama yaro kana sumbacinsa kana kifin din da kuma tun ko abokinsa sai ki kai baka taba yi bai tayi ni dana tara ba sai to ya zan yi dan Allah ya tsire rahama daga cikin zuciyarka haka annabi din shi wannan balaraban kauye yace ya na tara ban taba sumbantar ko dole yanzu ne kuma za ta yi ana sumbatar yaro sai annabi ce yaya zan yi da kai idan Allah ya zage rahmar cikin zuciyarka muttafaqun alayhi ma laysa wa ma na taqaqu abinda ake nufi da taqaqu shine ta taharraku wa tasarif wato zuciyarsa tana kadawa tana makirkata shine ma'anar taqaqu wa an Suhayb radiyallahu anhu an karbo hadisi na gaba kuma daga Suhayb رضي الله عنه الله تقال الداء قريب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يكي من ذن الله إلا دعوث الله ثبت قريب ياتي كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر النبي في كان ملك في من كان قبلكم أنت بسام ونسلكي a zamanin da yake kafin ku a al'ummar da suke kafin ku bai faɗi ko ta al'umma muke ba cikin banu isra'ila ne cikin nasara ne cikin tuwane ne annabi bai faɗa ba amma kissar za ta dan fayyace mana ko suwaye nan gaba wa kana lahu sahir shi wannan mai sarkin shi wannan sarkin yana da wani matsar yana da wani malamin duba yana da wani malamin tsubu domin duk wannan masu sihiri ne da mai duba da mai tsubu da boka dukkan su masu sihiri ne. Wa kana lahu sahirin, yana da wani mai masa sihiri. Falamma kabira, yayin da wannan mai sihirin ya manyanta, qala al-malik, sai ya ce da sarki, inni qad kabirtu, yace ga kika ga na tsufa. Da haka fa ba su ilayya gulaman, samu yaro karami ka turo miki saurayi ko yaro karami, wa allimhu sihra, dan in koya masa yadda ake sihiri, sai da ko namiji kana da wanda zai masa sihiri. Wai koya masa ya bar wanda zai masa duba da baya, ko wanda zai masa tsubbo da zato ba. Fa ba'atha ilayhi gulaman yu'allimu, sai wannan sarkin ya zaɓi wani yaro ya tura shi wajen wannan malami don ya dinga koya masa tsafi da tsubbo. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun, wannan yaro akan hanyarsa ta zuwa gidan wannan matsafi akwai kuma wani rahibun, wani mai ibada, wani mutum ne shi kuma ya killace kansa, mai imani bamu ne, ba wanda ya sai shi kadai yana da yan bukkar ya killace kansa yana ibada. Dan irin wannan killace kai din a da ya halatta, amma a yanzu akwai nazar, fihi nazar. Faqada ilayhi, sai wannan yaro da ya je wucewa ya ga wannan mai ibada sai ya zauna wurinsa. Wa sami'a kalamahu, ya saurari zancensa. Fa a'jabahu, sai irin maganganun da wannan mutum ke suka burge yara, suka ba shi sha'awa. Ya ji bakon abu ne, kalmomi ne wanda shi bai taba ji ba cikin garinsa. Wa kana idza ata sahira marra bil rahibi wa qa'ada ilayhi, sai ya zanto duk lokacin da zai je wurin wannan dan tsubbun ya koyi tsubbu da tsafi, sai ya wuce ta wurin wannan mai ibada ya saurari abin da zai faɗa masa. Fa idza ata sahira darabahu, idan ya je wurin mai sihirin, sai mai sihirin ya masa bulala, me yasa kai lafi a hanya, me yasa kai jinkiri. Fataka zalika ila rahib, wannan yaro sai ya kara wajen mai ibadan nan cewa ga abin da ke faruwa, ni ina zama wurin ka in karu, amma sai in yi lafi. Da haka duk lokacin da naje kuma sai an yi man bulala, wannan shine abin da yake faruwa. Fakala, sai wannan idan mun suka kiri kudin gidan mun suka sani da madan haka zan zo kan lafi. Idan ka zo kuma a gida kai lafin zuwa, aka ce aina ka tsaya, kuma sai ka ce aina tsaya ne wurin malami na mai koya mun tsubu, shi ya bata mun lokaci da haka manzo kan kai ba. Wato kaga sai ya kiri ba bi ba, kullum in zai tafi wurin mai sihiri sai ya tsaya wurin malamin nan ya koyi addini. Idan dai za ka ce me yasa karɗe shi a gida ne aka sana yi, idan ya je hanyar sa ta dawa kuma sai ya sake tsayawa ya koya, idan ya je gida me yasa ka tsaya, sai ai malam ne ya tsare ni a can gurin, ya riga ya baki wannan dabara. Kullum haka ya dinka yi. Fa kana lahu ra'in, haka ne ko? Fa bainama huwa ala zalik, lokacin da yake cikin irin wannan hali, a irin wannan mataki da aka koya masa a ɗauka, iz ata ala dabbatin azimat, ya zo wucewa wata rana sai tsuntsu da wata babbar dabba cikin dabbobi. Anan haka aka faɗa a waɗansu ruwayar, an nuna wannan dabbar zaki ce, a waɗansu ruwayar an nuna wata dabba ce da ban cikin dabbobi. Kada haba ta sunna, wannan dabba ta tsare mutane, ta tsara hanya, ta hana kowa yau. Fakala, sai wannan yaro ce, al yawma a'lam as-sahiru afdal an ar-rahibu afdal, yace yau ne ranan da zan gane wane ne mafi fifi, in malamin din da ke koya mun tsafi ko mai ibadan din da ke koya mun addini, yau zan gane wa Allah ya fito a tsakanin. Fa akhadha hajaran, sai ya ɗauki dutse. Fa qala, sai ya ce, Allahumma in kana amru ar-rahibi ahabba ilayka min amri as-sahir faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdiya an-nas, ya ubangiji, idan al'amarin wancan malami mai ibada da yake koya mun addini shi ne abin soyuwa a wurinka sama da al'amarin wancan malami wanda yake koya mun tsafi, faqtul hadhihi ad-dabba, ka ce wannan dabba da wannan dutse da zan jefe ne a tsayin biyan nasu har mutane su samu damar wucewa, kowa ya tsaye da kuma hanyar farama. Annabi ke sai wannan ko sai ke fita da wannan dutse, fa qatalaha, sai dabban nan ta fada tabi, wa mabanna mutane su kuke kowa ya kama da kansa. Fa atar rahiba fa akhbarahu, wannan yaro sai dawo wurin wannan malami da yake koyi da shi addini ya ba shi labari, sai ga ba abin da ya faru yau, yau ba na kare shi ne kake walli kana kan gaskiya, ga abin da ya faru. Fa qala lahu rahib, sai wannan malami mai ibada yake da shi, ai bunayya anta al-yawma afdalu min, malamin gaskiya ke yake dana ai yau kuma kai ka gani ba matsayi a wurin Allah inna jini ko ni ban taba samu irin wannan karamar ba malamai na kafa hujja akan wannan dangane da karamatul awliya an gane ku ne tabbas wannan yaro dai ba annabi bane ba ba abin da ke nuna an masa wato dan annabi wani baya koya masa ilimi daiwa sai Allah ke to amma ga ya dauki dan karamin dutsiri ya kace jiwa ko ya kace zai shi ka san wannan in ba karama ba ina take gudana yin haka ne ko bin duka ka baka zafi bilagi farata zaki fa ai sai daga to wala karai karamar tsakuwa lalle wannan ya dullo ala karamatul awliya yana nuna karaman wato anything wani yace anta al-yawma afdalu minni ayau kai kafini ayau din nan kai kama fini falala wannan shine malami na gaskiya wanda ya san gaskiya duk lokacin da ya ga falala wurin mai kita ko da na kasar shine yana tabbatar musu da baya masa hakka tare da kan min amri kama ara da irin al'amarin ka har ya kai matsayin abin da nake gani sai ce wa innaka fatubtala amfanin ka rudin ke da dadewa ana yi yake da shi wa innaka fatubtala to ina baka tabbas lalle sai an jarrabe ka fai mubtilit idan aka kama ka dan ajarrabe ka ai maka uquba dan addinin ka da kake kai fa la ta dulla alayya kar ka nuna miki cikin da na koyi da kai wa kana al-gulam yubri wal asma wal abr wa yudawi an-nas min sa'ir al-adwa wannan yaro al'amarin sa bai tsaya nan ba sai dan so ma yana iya warkar da al-akma mai makawan da aka haifa da makanta wa yudawi wal-abr yana warkar da mai ciwon zabaya ko albaras wa yudawi an-nas min sa'ir al-adwa har yana warkar da mutane ma daga sauran dangi da cututtuka da dama kada Allah ya bayyana da karamar kinan fa sami adalisun lil malik kana kad amiya sai daya daga cikin manyan dan fadar sarki cikin mala'u wanda saboda tsufa har ya mutu sai ji labarin wannan yaro an ce ai ga wani yaro ya fito wanda aka haifa da makanta ma yana dawo masa da idan zubin lantana ce da za ta tana da ido yanzu makanta wasu fa atahu bi hadaya kathira wannan dan fada sai zo wurin wannan yaro da kyautuka masu yawan ku fa kana yake ma ha huna laka ajma in anta shafaita yake ma ha huna laka ajma abin da ke nan gaba ɗayan sanaka in anta shafaita matukar dai kawar kwadda فقال سيار وجدتي إني لا أشكي أحدا إنما يشكي الله تعالى إذا يبانا والكد القوة والكد القوة سيني الله تعالى تكوني سيني أصل توحيد كذا ما قالي قوة لإنما ما قاليني الله يأتي يسيني إذن تسببي وما يشرع أن تاوضا إياها لكتابت على أخذ بالأسباب تأخذك سند الأخذ بالأسباب كذا ما واجب يشرع أن تاوضا على أخذ بالأسباب سيلقوا للسببي to amma shi wannan sabon ba shi ne hakikanin abin da zai warkar da kai ba mai warkarwa shi ne wa amma shi maganin sababi ne abin da ya sa ka kike gane amma shi ba shi ne mai warkarwa ba da ga maganin da kika kawar ki wani ya sha da wani ya ci kuma ta zama za a bayar wani magani a ce ya har zuwa wani ya sha ko ya tsaba ba za a bayar wani magani a ce ya kwana na gudawa yayi kwana bakwai na gudawa wani ya sha ko shi ba za a zo wani maganin da za a gabe yau a ce shi magani ne ne sababi ne a ba wane ne al-musabbib shi ne Allah ta'ala al-shafi al-haqiqi huwa Allah ta'ala hakikanin mai warkarwa shi ne Allah to wannan yaro ya san cewa shi dai ga abin da yake yi shi sababi ne amma warkarwa daga wajen Allah ne to kaga inda bayan Allah take ne ko Allah ya bayar wani wali karama to baya san kawo da karama yana dingina abin zuwa gaba saboda Allah ke yayin da duk mai karama ya ce aini mai karama aini yana daga cikin karama ta zan yi fata da duma ma ta shi da ke sama aini yana daga cikin karama ta zan yi kaza zan yi kaza to wannan kai ya yi ba wata karama dabo yake safi asalin masu karama na asali ba ta ba da labarin suna da kai kafin ta bari mun ci girma ba ta sani sai abin ya faru kuma ba a yin takara da karama ba a yin takara da karama sai abu ya faru mutum da kai an gane ku don saboda haka duk wanda ka ga yana da'awar kaza yana da'awar kaza to wannan ba baka rama mace yana fata kan su lokacin ko wani dabo yake ko shi ne wanda mutane ba su gane yake ma ha huna laka ajma'u in anta tafaitani duk abin da kenan naka ne in ka warkar da ni, faqala inni la asfi adam inna ma yasfi Allahu ta'ala, yake wane ni bana warkar da kowa, mai warkarwa shine Allah. Fa in amanta billahi ta'ala da'awta Allah fa tafa, idan har kai imani da Allah zan roki Allah sai ya warkar da kai. Kaga aikin ka shine ne addu'a kenan, kuma Allah shine mai warkar. Fa amana billahi ta'ala, sai wannan dan fadar kun yi imani, fa shafa'a Allah ta'ala, ya roki masa addu'a kuma ya warke, Allah ya warkar da shi. Fa atal malika, sai wannan sarkin fada ya koma wajen sarki, fa jalasa ilayhi, ya zauna kusa da sarki, kama kana hijirin irin yadda ya zauna ke zama ta. Fa qala lahu al malik, sarki ya ce da shi, man radda alayka basarak, wane ne ya dawo ma da ganin ka bayan da mun san ka makanci har ka tana zuwa fada, yau ga shi ka zo ka zauna a kujerar ka. Kana, sai wannan ya ce da shi, rabbi, ai ubangiji na ne ya dawo da yana. Kana, sai sarki ya ce, wala ka rabbun ghairi, yanzu har ma tana da wani ubangijin ba ni ba, wanda kuma ke irin magana. Kana, sai ya ce da shi, rabbi wa rabbuka Allah, ubangiji na ubangijinka gaba ɗayanmu, ubangijinmu shi ne Allah. Fara kazar sai sarki ya sa aka kama wannan dan fadar da yi imani, wallan ya zama yi azibu ho hatta dalla ala gulami, bai gube ba, yana yi masa nau'i nau'i na azaba har sai da ya nuna wannan yaro cewa ga wanda ya yi musulunta a hannunsa. Faji abin gulami, sai aka zo da wannan yaro, faƙala lahul malik, sai sarki ya ce da shi, ai bunayya ka duba daga mai sihir kama tuburin akma wal abrar wa taf'al wa taf'al, kai dana yanzu sihirin da ta koya na ninka tsula ka wajen malami da yake koya maka, har ma ka bunsa ta fuskar sihiri, kana warkar da makafi, har kana warkar da mai ciwon albarka, har kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza, yanzu ku duka wannan matsayin kuma. Amma ne sa abin da ya zabo ka ya koya masa ne yake amfani da shi. Fa qala fi yadi inni la asfi ahada, ni fa bana warkar da kowa, innama yusfi Allahu ta'ala, kanje kadai mai warkarwa shi ne Allah. Fa akhadahu wa lam yazal yu'adhibuhu hatta dalla ala Allah, kuma wannan yaro aka kama shi ana kai masa azaba nau'i nau'i, tilas wahala ta sa sai da ya nuna wannan malami. Sai kaga da man malami ya ce, innaka satubta da za a jarrabe ka, fa in kulika fala tadulla alai, in an jarrabe ka ka nuna ni, da yaro ya kasa zuriya ya nuna shi. Fa biya jarrahu ya ka kawo wannan malami, fa qila lahu, aka ce da shi, irin biya an dini, ka bar wannan addinin naka da kake kai wanda ka koyar da yaro har yaro ya zo masallacin da ɗaya daga cikin malaman fada, ko ya masallacin da ɗaya daga cikin ƴan majalisar sarki, ka bar addinin ka. Fa aba, malamin nan yake, fa da abil mintari, sai sarki ya tsawa cewa kawo masa sarki shi ne almintari. Fa wudi almintari fi mafri firasi, aka sanya wannan zarto a tsakiyar kan wannan bawan Allah. فسكروا حتى وقعت القوم انا تينكوا حتى اكربت الجدار اذا نوتي نسرا اوننتي وانده بك تبا جنسا ثم جاء بجليس الملك اكزو ده wannan dan fadar sarki shi kuma tafil lahu atafil fi irji an dini dawo daga rikir addinin ka fa aba yaki fa wuji al mintari fi mafriq ra'sihi kima aka san ya zartu a tsakiyar kansa. Fa shakkahu bihi hatta waqa'a shiqqa, aka rinka jigira masa wannan har sai da ya rabu gida biyu, ya faɗi ko wani sashi nan wannan sashi nan gurin. Thumma ji'a bil gulami fa qila la, aka zo da yara, dama su uku ne kawai suka rage garin kenan ko, yanzu biyu sun tafi saura ɗaya, sulusun musulmi sulusi guda biyu na musulunci ya tafi sauran sulusi ɗaya a garin. Sai aka zo da yaro, aka ce da shi, irji an dini, dawo daga rikiyar addinin ka. Baba ya ki, tun da shi yaro ne sai sun suke so a kashe shi ta wani tsalo daban. Ba da fa'ahu ila nafarin min ashabi, sai ya kawo gungun waɗansu mutane, idan an ce nafar, adadin mutanen da sun ce uku amma ba su yi goma ba su ne nafar, amma uku kamar biyar kamar tara duk ana kira su nafar. Sai ya mika shi zuwa ga wani sashi na sojojinsa, fa kana ya ce, izhabu bihi ila jabali kaza wa kaza, ko tafi da shi dutsen kaza da kaza, ya ambaci wani dutse, fas'alu bihi aljabala, ko hau saman dutse da shi, fa idza balagtum zirwatahu, idan kun kai kololuwar dutsen karshe, fa in raja'a an dinihi, idan ya dawo daga rikira addininsa ya rinta,
sai ki nan kuje ne ki wa illa in ku ba haka ba fasarafu to ku je ku tuka ya mutu kowa ya tuka fa zahabu bihi fa sa'idu bihi jabal daga tafi da wannan yaro suka hau dutse da shi fa kana sai yaro yake Allahumma qinihim bima shi'ta ya Allah isar min su ta hanyar da kaga dama isar min su da abin da kaga dama faraja fa bihim aljabal sai dutse ya girgiza da su gaba daya fa taqatu suka fatu suka mutu waja a yanki ilil malik yaro ya sauko lafiya kallo da kan dutse ya sake koma fada sai mai kuma san ke rabe fa kana lahu malik sai sarki sai da shi ma fa'ala ashabuka waɗanda na tura ka da su me ya faru ka dawo kai kadai sakin ka suka yi menene ya faru fa kana fi kafanihim Allah ya isar min sabu Allah ya koya ba fa da fahu ila nafarin min ashabi sai sake tura shi zuwa ga wani dungu cikin matsayin fadar sa fa kana yake da zahabu bi fahmiruhu fi kurkuri ko dauke shi cikin jirgin ruwa shi ne kurkuri wa tawaffatu fi al-bahr ku je tsakiyar teku idan kun je inda ba gaba ba baya fa in raja al-dini in ya dawo da jirgin addinin sa shikenan wa illa fakhu fuhu in ku ba haka ku jifa cikin teku ku ware ku fa zahabu bi shi suka tafi da wannan yawa fa qala ya ne kuma cewa Allahumma qfirihim bima shi'ta ya Allah isar min su ta hanyar da ka so fa kafa'at bihim as-safina jirgin ruwa gaba ɗaya kife da su a cikin ruwa fagariku duk suka dulmiya cikin ruwa suka mutu wa za a yanki ilal malik Allah ya fitar da yaro yaro sake dawowa fada ya ranta ya tsaye da ya dawo fada sarki ya sake tambaye shi ma fara ashabuka fa qala kafanihim Allah me ya faru yace ya Allah ya riga ya gama fa qala ilal malik sai ya ce da sarki innaka lam lasta biqatili hatta taf'ala ma amuraka bi yace kai ba za ka iya kashe ni ba har sai in za ka aikata ma amuruka bi ilin abin da zan umarce ka shi in dai zaka ce kai ka huta to ka tambaye ni shawara kada sai ki wa ma huwa menene abin da zan yi inda fuso yake kashe shi ai yanzu zai tambaye shawara kada sai ce tajma'u an-nas fi sa'idin wahid ka tara dukkan mutanen gari a fili daya a filin kofar fada ko ma filin ina ne wata lubini a da jizgin ka tsire ne wato a kan itacen dabino sun mako zahamar minki na nasi ka zo ka ɗauki kibiya ɗaya daga cikin kwarina sun maza in zahamar minka da bin kawai ka sanya wannan kibiya a jikin tsirkiyar wato baka ko kwari jikin tsirkiyar bakarka idan ka sa sun mako sannan ka ce bismillahi rabbil gulam kace bismillahir rabbil gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaro kun marmire sannan ka saki wannan kibiya ta koni bayan naka ya zafa shi zalika ka tsaya in har kai wannan to zaka tana faranta shi ka ga wannan duk karama da za a faɗa ba ai ya tunje same ta ga shi kanki zai bayar gaba kanki zai bayar gaba idan musulunci shi gaba in ya tsaya shi kadai ya rayu shi kadai da musulunci amma yin sanadiyar mutuwar da gari za su musulunta fa jama'a an-nasa fi sa'idin wahid sarki ya tara mutane a fili guda wa talabahu ala jiz'in ya tsira yaro a cikin wannan itace thumma akhadha sahman min kinanihi sannan ya ɗauki kibiya daga cikin kwarinsa thumma wada'a sahma fi kabd al-qawl sannan ya sanya wannan kibiya a cikin tsirkiya da ke cikin kwari abin nan tunta bakansa thumma qala sannan yake bismillahir rabbil gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaro sun marama sannan ya harbe shi da cikin wannan kibiya fa waka as-sahmu fi kubdi sai wannan kibiya ta shiga cikin asaukaniyar sa ya shiga asaukaniyar na gudun shiga ne zai suka duba ya duba farfar da a can gudun ni ya hankar kawai nake so ga gaba ɗaya duba cewa ba zai gane ba asaukaniyar shi ne wannan ɗan ramin da shiga idan ka boro saman kunne a daga nan bayan ido daga nan gurin ba ko wani rami rami ba shi ne a kai kai da kibiyar nan take ta shiga nan gurin kaga makasar shi ne sudu fawada ayyadahu fi sudrihi, yaro ya daura hannunsa inda aka harbe shi dan nan fi mawdi'i sahmi daidai cikin inda jibiya take, fa mata har ya mutu akan haka. Fa qala an-nas, dukkani gaba ɗaya suka ce amanna bi rabbil gulam, ashe akwai na Allah da ba kai ba sarki, a mun yi imani da ubangijin wannan yaro. Duk gari gaba ɗaya sai kowa ya musulunta, amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam. Har su uku, fa utiya al-maliku fa qila lahu, sai aka zo wajen sarki aka ba shi labari aka ce da shi, a ra'aita ma kunta tahza kad wallahi nazala bika ma hazaruka, kike kaga abin da kike jin tsoron faruwa sa ko shine mutane sun tunanta, wallahi abin da kike jin tsoron nan fa ya faru, duk gari gaba ɗaya kowa ya musulunta. Sai ka kace yaro wai dan gari nan ba ta gari, dan a fahimtar ka zai ja mutane zuwa ga musulunci, to yanzu kace shi ka kira mutane ma su ga musulunci, dan kada kan zai da ko da ubangiji ba wannan ba, dan kace bismillahir rabbil gulam shi ne hikimar da yaron yi. Kada amana nas, mutane su riga sun imani, fa amara bil uqudubi bi afwahi sikai, sai sarkin nan yasa aka yi umarni a yi ramuka, al uqudubi ne jam'i na khad, khal al khad ne gwalalo, a yi ramuka bi afwahi sikai, wato a gefen hanyoyi, fa kudda, sai aka yi waɗannan ramuka, wa ugdima fiha niran, aka kunna wuta a ciki, wa qala, sarki ya zo ya ba da shi na cikin gari, man lam yardi an dinihi fa aqtiluhu fiha, dukkan wanda bai dawo daga rikira addininsa ba ku jefa shi cikin wannan ranar nisa, aiki ne da iktihad ko a ce ifa kai da kanka haka aka rinka yi. Fa fa'al hatta ja'a imra'atun wa ma'aha sabiyul laha, yan ba da ku suka je suka zartar, fa fa'al suka je suka hada wuka wuka a cikin ramuka, kirawo wani bar addini ce ba zan bari ba a jefa shi, bar addini ba zan bari ba ki gara ne da kanka ki ga cikin wutar kanka. Haka suka yi tani hatta za a timra a su, har wata mace ta zo, wa ma'aha sabiyul laha, tana da yaro tana goye da shi ko tana ɗauke da shi, fataka za a tura shi cikin wuta, fataka a sauki ta ɗan tsaya baya za ta ja baya, fataka a ɗan taka a fiya tana tare da shi ki shiga kuka ki shiga. Fakala lahu gulam, sai wannan yaro ya ce da ita, ya umma isbiri fa innaki ala haqq, ya mahaifa ta ya kuri ki ga mutum kawai akan gaskiya kike ki ga mutum wa dole da yan hayi ta kai akan gaskiya kike, wannan shi ne muhallin ta kike, kaga hakuri ne ya kai ga wannan matukar hakuri ke mutum ya dure shi da cikin wata yana gani saboda hakuri sa, dan ya san wannan wata ta duniya inda zai gwada da zinta yake da minti 30 ne, waye ne minti 30 a cikin ta tana cikin gudu ba aiki wahala, to daga wani minti 30 din kuma zafin ya riga ya rabu daga nan kuma yana cikin aljanna har abadan abada a cikin jannat da ranar take kiyama. Ga jiya ya shahada ga musulunci, ga jiya na sanadi ya tsoro kan musulunci, ga kaza ga kaza ga kaza, ai abubuwan kula da yawa. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito. Sai kalmar wanda ke cikin hadisi malaka zirwatul jabal, idan an ce zirwatul jabal a alaƙa wato ƙololo wata ke wani da kafirin zalim zirwa za ka yi wa zalim kafira almurjama zalim ya tsugo ke nan wa ba mu hako ke masa zama ko kake zirwa ko kake zirwa duk Allah da ta ana faɗa haka. Wani ƙurƙuru, idan an ce ƙurƙuru za ku zama mai ƙafai da yawa ƙafin guda biyu bamba nau'in min as-sufli, nau'in ne daga cikin zilagar ruwa ake kiran su ƙurƙuru. Wa sa'idu, idan an ce ya sa'idu muna cikin hadisi nan al-ardul barida, sai dai farfajiyar ƙasa wanda ke a sarari. والخروج لا انت على خروج الخطوط في الارض رامك دايتي في انتكا كالناري كمر قولما الكبير كمر قولما دلوان في انتها وقبلما نفس القبلما رأيك فلاك انه جيس انا جيس انقودة وقلت ام كل نوتا وانكفأت اذن دايتي في دائين كفأت اي انكلبت وقلت وانا جيس جلوة تاتيكي وانا كيه واحد غبادا وتقاعفت اذن دايتي من تقاعفت كيه توقفت وتقولت da ka'afat kini ta wakafat ta ɗan tsaya wajen bana ta korata wato zata ɗan ja bayan ta ya da ke isbiri ya umma isbiri fa inna ki ala haqq, ta abin nan kafa dangi dai Allah shi ba mulada wanda muke kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma game da rashin lafiyar 'ya'yansu ko wani a makamantan haka za ka samu suna da damuwa a zuci amma kuma ba su fitar da hawaye da kin zuka yi magana annabi ya fitar da hawaye to dukkan fitar da hawaye nan na su yaron na ba su da rama kenan a matukar mutum ya samu damuwa a cikin zuciyarsa ya tausaya wa yaron akwai rama a cikin zuciyarsa da ne matakin ne na wannan damuwar da tausayin gwargwadon yawan matakin gwargwadon kuma yadda hawaye zai fita ko ya fita sannan kuma akwai bambanci tsakanin wani zuwa wani akwai mai sauran hawaye dan magana wa mafi wannan nan zai hawaye akwai kuma wanda ke fita bai hawaye yana da juriya da yawa amma dai dan hawayen ya fita baya nuna zargi ga mutum a cikin abin da shine abin da hadisi ke nuna amma ba ta akai kike nan da yaron ka rike lafiya sai kai kuka ba ba haka kake ba amma ka tausaya masa wannan shine ake bukata walalla hawaye ya fita kuma fita an gane ko wannan kuma yake cewa meni bambamanci tsakanin kalwa a da da kalwa a yanzu don mun jika ce a da akwai kalwa haka ne a da akwai kalwa cikin addinin nasarar ba amma a cikin mutum ke zuba ba kalwa da farko dai kalwa a cikin mutum ke samu nore kila ce kan su a da dumin wasu kwanaki ko ma ya ɗauki rayuwar sa haka gaba ɗaya kuma a cikin mutum ke an wajen samu kasan nan da idan ka je wani malami ka sa kalwa ya ba ka wani suke ni koyo da jika rai ya yi kwana goma ba ka fito ka ga abin da zai faru shine za ka yi kwana goma ba ka sannan jami kuma za ka Allah sannan wani ka je kai kalwa ta wata daya sai an yi juma'a uku duk ba ka je juma'a ba annabi ya ce juma'a uku idan ta wuce ba wa lafiya kalau ba tare da ya je ya yi ta ba ana ji masa tsoron Allah zai kulle zuciya sai da alkhairi ya dire shi da haka kalwa da sufaye suke koya mutane yanzu ko tarbiyya ko menene wannan tsabagen halaka ce tsabar tsabawa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addinin mu babu wannan kalwa din annabi ya ce la rahaba ne ta fil islam zafin wannan na addini da mutum zai je da sauni suke ne sai suka tsaya koya adabi yi kaza yi kaza yi kaza sai yayin kita ce ya azabtar da kai to wannan duk baya da asali a cikin addinin musulunci ka san wannan ta sa ma duk aka yarda ne shi addinin ma kamar wani ƙauyenci ko wani gida da shi dan saboda duk wanda ake son a ga wali ne za a ce kai wani wali ne to sai kai ka zabi ne sai shi goro baya biyar ana kawai ba gyaran kaza ba kaza ba kaza yana tafiya yana wani amma kuma shariki ne wani kan annabi ne wali ne kaga wannan kaza ne kawai ba ya dangantaka da annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam babban abin da yake daga cikin manyan al'amuran da yake so a duniya a kullum rayi kaga babu kazan ta tsare yasa da yaro za su zo yaron na wata idan annabi ya dafa kan yaro ana iya gane yaron bambanci da sauran yara wajen kanki da yaron yake saboda annabi ya taba sallallahu alaihi wa sallam sannan mutum ne mai son tsafta sallallahu alaihi amma idan ka zura da gazanta kuma ka ce kana da wani musulunci wai kawai dan balanta ko dan wani tsoron Allah ka duk ka tsona duk da ku ga riga kamar an kwato daga bakin kura wannan ba wani tawazu ba ko wani abin nan ba kuma sunna ne kai wannan wannan bid'a ne ba in ka dauki wannan sai bid'a kun gane ni to so a ce shi musulunci kamar yadda kar ka zanto kore a dakar ka har kai al-bazran kuma kar ka zanto kuma ka sanya kaya na kasancin karshen kasa bayan kuka karfin su wai kawai don ka nuna mutane kai mai tsoron Allah yana tsoron Allah tsakanin ka da shi amma me yake kama da sallar sa kun gane ne to kalwa dai wanda ake sawa yanzu ga mutane halaka ce sabaji haka duk wanda aka sa kalwa yanzu yana ba ya fice da fari duk lokacin da ya kare suna ya kare wa Allah ya nemi Allah ya yarda masa wannan kuma yake ta wannan ne hukuncin limamin da yake zan dogo tura har ma mu su dace a ya taba su na wannan limamin ka dan abin da ake so idan liman na ja ya san yana tare da mamu ya ganta ganda ne su wai kada mu ta mu kai wa haka manzon Allah yake shi sai da mawazu bin jabal wa qurana ya salla da mutane ya da dogo tura wani saurayi yana cikin sahu ya biya ka kawai sai ya fitar da cikin sunan ya koma gefen masallaci ya sa shi kaɗai sai su ce sa da aka masalla da aka sanar da shi sai waɗanda suka ce ai munafiki munafiki ba ya sanya sallan jama'a ne da ita irin yan zafin addinin nan sai su tsora masa kawalan kan amur munafiki sai wannan yaro ya je sai aka kai wannan mu'azzi sai karan wannan yaro wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dawa ga shi abin da ne sai manzo Allah ya saka kira wannan saurayi yace da shi mene ne ya faru ka fita da cikin mutane da cikin sallallahu alaihi wasallam da kake ta ku ya manzo Allah mu'azzi bin Jabal kan zo wurin ke dade a masallaci ya saurari abin da ya saurara a wurin ka sannan ku yi sallar jami'i tare da iyali muna san muna biyar su shine ne ba mu wurin can bayan da sai can wurin dare ya tsala muna da mun gaji da jira ya zo kuma idan ya zo ba zai ja gaji wa sura ba kuma sai ja doguwa ko wanda zai je da abincinsa sai ja doguwa sura a yi ta yi sai manzo Allah ya zuwa ya kalli Mu'adh ya ce a fatanin an ta ya Mu'adh ko kake ka fitini mutane ka hana mutane zuwa jami'i kai Mu'adh in za ka yi sallah wa mutane ka rinka jin gaji wa sura kadin da jin rasuwa duk mutane akwai mai rauni akwai mabukin bukata akwai mai kaza annabi ya faɗa ta biyu sannan sai annabi ya juyo ya samu yaron ya tsere to kai mai kake karanta da ka jage su guda kai mai karanta ni wallahi da na jage su guda Fatiha kawai na karanta na roki Allah aljanna na nemi tsari daga wuta amma kai da Mu'adh kuna wani muzu da baki ban san me kuke cewa ba sai ce wallahi mu ma haula hamu dalbi kuma ba mu yi kenan ba duk abin da za mu faɗa kan domin roƙon aljanna ne da matsari daga wuta sai ji ga mu ne wannan suke ta ta ya ku ba ta kada ko sura bai ba sallar kuma annabi ya tabbatar da yanzu idan ka bar sura sai kai ne gidan ka bi ko saboda ka bar sunnoni guda uku qira'atu sura alqiyamu laha da kuma aljaru bi ma'al aljaru wal isra'u dan ka kai ka bi amana kiya amma ka fara gurin ya bar sura bai kuma annabi bai ce masa je kai ka bi dan ne ke da ya kamata da mun yi saukaka idan an zo sallar dare wanda ake yi tare da mutane wanda gadi ka san tabi'ar masallacin da ma liman na dan dogo sura to wannan kai kai kanka sallan dare ce ba wajibi bace musahabi ce kana san bai lafi ba ka so ka ji gida ce zaman ka amma a nan gurin ba za a cewa biyu dole ya tsawai ta ya gagarta ba duk zama ba wajibi amma sallan farilla wanda yake wajibi ne mutane su halarta ce aka so bukata kun gane ne kai نعم نذكرك ولا اظن قبل هذا الكلام idan suka yi tsawon nan mizanin shari'a za a auna mene ne shari'a ta yi nufatin shi a matsayin ta kai tsawa annabi ya yi sallah da mutane a lokuta daban ne kuma lallai ba zai ce a tsakai ta ba sun kuma ke tsakai tsawa to mai annabi ya fahimta a matsayin tsakai tsawa dan karo ne zai ɗauka tsakai tsawa ina ina a ɗaina kulhuwar lafa kullum a ja ina a ɗaina kulhuwar lafa ta ce ya samu a kasar wasu ma'ar da an saba dukkan sallolin nan kowai ya haɗa ce karatun ta musamman na bayo a magariba da ma raka'a farko inna anzalnahu raka'a ta biyu kul huwa Allah a isha'i raka'a ta farko wa du'a raka'a ta biyu alal na sharha a sallan asubahi raka'a ta farko wa sama'i zatul buruj ta raka'a ta biyu ba wa zara wa tariq wani lokacin wa zara wa tariq da kuma waccan asali sai wannan aka zai fi zama al'ada lokacin da suke yi ma kawai ka dawo ana ne a garin ku baka da masallarin biyu idan aka kawai al'ada ta ci baka jin sauki na ibada ce ɗanɗano na ibada da zauk na ibada baka biyar da haka abin da ake nufi da takaitawa shine abin da annabi ya ɗauke shi a matsayin takaitawa kar mutane da zai san san liman a rinka jan aya biyu biyu uku uku a annabi dai takaitawa ne kuma da kansa yake cewa wani lokaci nukan shiga sallah da nufin in tsawaita sai in ji yaro ya tsana kuka sai in gazarta ta sai in yi wani in sakan mata mahaifiyarsa dan kila mahaifiyarsa suna sallah tare da mu sallallahu alaihi wasallam to kaga yana da cikin take tawara annabi din a sallar asubahi da nan juma'a za ka ya karanta Fatiha da suratul hijra wanda Allah ya kalli ka iya cewa kuma ni biyu ne ina za ka samu zafi uku ko rubutu da Qur'ani dan ba amma kuma ta kaitawa ne raka ta biyu kuma ya karanta fata da halata halar insani kinun min ad-dahr lam yusfi amma ruwa ka duk ina karanta wannan. A zahar da aka wani lokaci yana karanta ayoyi 30-30. Kun fahimta da kyau? Ma'ana dai bayanin abubuwan da annabi ke karanta a cikin irin wannan sallolin yana cikin littafin sura 32 cikin nasar jina da bane biya da sura. Dan kar mu dauka takaitawa irin wanda muka dauka a matsayin takaitawa. Wannan ke cewa wani littafi za su iya amfani shi da alama dai malamin makarantar islamiyya ne wajen koyar da yara rubutu da karatu. Domin wasu na ganin yin amfani da littafin sa'ida su buga dadiya yana da don tsauri yara ba su fahimta. Wato ba abin da yake da wahalar karantarwa a ƙasa irin samun irin karatu da rubutu. Idan za ka samu malami ne maka tafsiri ne maka hadisi ne maka fasihu amma in kake zo koyar da yara 'yan firamare ya jefi 'yan karatu yadda za su iya haɗa kalmomi wallahi ka ba ka ne. To saboda abin da ya sa kuma shi ne karatunmu na larabci da yana da gata daga bayan sai gatan sai lalo gatan da yake da gwamnati suna kula da makarantun haya islamic da ake malamai suna zuwa daga wurin larabawa kamar daga sudan da su misra da wadansu sauran kasashen larabawa wanda rubutun da kuke gani alifin bawon tawon tawon jiwon zuwa kwanci da ake haka kalma yadda rubutu da boko da ke da ka'ida wajen komai da komai inda za ka yi koma da inda za ka yi full stop da inda za ka yi kaza da alamar motsin rai da mai sun larabci na in za a rubuta sannan su kansu bakakin kowane baki yadda ya kamata ka rubuta shi don ya zo a farkon kalmar kowa sai ya kowa karshen kalmar sun larabawa suna da to amma duk wanda ya koyi rubutu a haya islamic istihadin sa a yanzu dai ka ba ya da wani malami da yake koya masa in ya taɓa yin karatun allo ya tsaya yanzu kuma ya shiga aji. To rubutun da ake na karatun allo na gida ya kama banda na aji don karatun allo ana yin alubu gidan nan mai sama da gasa mai don ya rubutu larabci kuma alubu gidan nan sama kawai ba dawowa kasa to sai abubuwan su rika rikici wa mutum to idan ya zo shi kan shiga ga mai san hanyoyin haɗa kalmomin ba don ya koya ne asalin karatu na gida alu an baki wajen ba alubu gidan nan haku da wannan shi ne ya koya. Wani yi ya koya yara alifin ba'un ta'un sa'un jimun alifin bi fataha a wa kaza wa kaza wa kaza da yadda za a haɗa kalma sai mata wahala amma ai ba littafin da ya kamata ka koyarwa yara karatu da rubutu su iya sama da ka'idar su buga dadiya in dai a nan gida ne ba yara ba ko manya in za ka koyar da ilimin manya kawan mata in dai ka samu malamin da ya kure ba littafin mai daɗi za ka karantar da yara kuma su iya da wuri sama da wannan ka'idar su buga dadiya wannan zai bi maka sauki sama da dukkan wani littafi na koyon larabci don wannan shi ne zai sa su iya karatu su iya rubutu don ba ka'ida sun baga dadiya ba a kowane littafi kuma alqira'atul musawwara shi kuma wannan idan ka duba shi zaka kuma yafi ka'ida sun baga dadiya sauki akwai na ɗaya akwai na biyu na jin ko har akwai ma na uku akwai littafi kuma na koyon imla'i daban-daban ƙanana akan sauran amma dai wannan ka'ida sun baga dadiya ke ne in ko mutum ba shi ba to sai samu na alqira'atul musawwara zafin da wajen yara guda biyar amma na arabiyyar jirgin fi najeriya wannan ni da za a bani shawara ma da an daina buga shi gaba daya saboda larabci ne aka yi wanda kawai hausa aka fassara zuwa larabci ba larabci ma ba zai fahimci ne aka ce amma kuma shi ne ya yi a amma ka ga al-qira'atul rashida wannan yana da kyau inda gani wanda suka iya yin sun larabci a wani arabiyyar jirgin fi najeriya wace amma haka ake fi yin zurfin islamiyya ce ake ba yadda ka iya kuma da haka gaskiya ne ba zan ce ka janye wannan ka'idar sun baga dadiya ba kamar da dai ka samu wani malami da yake ka dadewa a fagen karantarwa ba yana nufin fagen wa'azi ba in ka samu wa'azi shi ma bai taɓa shiga aji ya karantar ba wannan ba zai fa'idantar da kai komai ba ka samu wani ƙwararren malami wanda ya dade a fagen karantarwa ya ba ka shawara to wannan za ka ka samu sauƙin al'amari Allah ya taimaka ma ku da ga a idan Allah ya ce mu litinin insha Allah za mu yi karatun masallacin yankaba na